nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba zata zam kasawa ba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar
to mai sauraro barkamu da wannan lokaci muna tare da commissioner mata ta jihar Kaduna kuma wadda a karkashin ta ne ofishin kula da mutanen da ke da bukata ta musamman yake wato wanda mutanen mu suke ciwo nakasar su amma yanzu haka zamu ji menene yake faruwa ne domin mun ji labarin cewa jihar Kaduna za su bude wani sansani wanda yake a Turanci Rehabilitation Center wanda zai zama yana dauke da waɗannan mutane ko me za su yi ko me za su koya ko me sa za a yi shi bari mu bi Hafsat Baba mu ji bayanin ta Hajiya Hafsat zaki yi mana ƙarin bayani akan wannan Rehabilitation Center da za ku yi a Kaduna wanda muka ji labarin kusan biliyan da ya kawale
to assalamu alaikum wannan Rehabilitation Center da aka yi magana watan za a bude su guda uku dama muna da rehabilitation center guda biyu daya a Kafancin daya a Kakuri a cikin Kaduna to yanzu sai gwamnati ta ga cewa ya kamata a ƙara fadadawa saboda yan uwan mu na kasasu wanda suke son koyon sana'a to shine aka bada kwangila a gina daya a Jaba daya a Soba daya kuma a Binnin Gwari wato guda uku kenan saboda ya kasance cewa sun dauki zamu iya daukan jama'a fiye da yanda muke da shi yanzu dan a yanzu haka muna da fiye da yara 200 a wannan rehabilitation center din to alhamdulillah aiki ya riga yayi nisa kuma idan aka kare wannan aiki watan zai kasance cewa an samu rehabilitation center guda biyar kenan dama muna da biyu to yanzu kuma gashi an kara guda uku wannan rehabilitation center dai zai dauki nauyin tabbatar da cewa an samu ana koya ma su mutane masu bukata sana'o'in hannu yanda za su yi dogaro da kai kuma dama idan suka gama koyon wannan sana'a na tsawon shekara uku akan yaye su sannan kuma a ba su wani abin da za su rike a hannu kamar jari kenan sannan banda haka nan ma'aikatan mata kuma yanzu haka maganan nan da nake maka waɗanda suka koyi waɗannan sana'o'i mun riga mun gaya musu cewa akwai wani tallafi da jihar Kaduna ta ware na miliyan 200 wanda za a tallafa ma mata da kuma masu nakasa wanda a matsayi ne na ranci to in Allah ya yarda su ma suna cikin waɗanda za su mori wannan wannan loan din da za a bayar sannan kuma banda haka nan za a yi musu bita irin ta wato abin da ake cewa business plan wato duk abin da zaka yi in dai na harkar kasuwanci ne sai ka samu kai tsara shi domin yawanci zaka ga cewa harkar kasuwanci ta kan durkushe ko kuma kaga ko jari ya kare da sauransu domin saboda ba a yi tsari ba to saboda haka za a yi tsari yanda idan suka gama kuma cikin wannan tsari suka samu dan wannan tallafi za su iya ci gaba da harkar rayuwarsu banda haka nan kuma yanzu haka mun zauna da wata kungiya da ake cewa mafita wadda ta kasar waje ce wanda ita ma ta shigo cikin wannan yanayi na masu bukata yanda za a gyara musu karatunsu saboda ya kasance cewa certificate din da za su samu to certificate ne wanda ko ina suka je za su yi amfani da shi ko na ci gaba da karatu ko kuma na neman aiki watan za su samu kaman wani curriculum ne da aka za a inganta harkar karatun su wanda zai kasance za a yi hadin gwiwa da MBTE to mafita sun zo sunan kungiya kenan wanda DFID project ne na Ingila to mun yi magana da su kuma duk sun riga sun dauki bayanin da muke da shi sannan kuma a cikin wannan gamantakewa da muke yi tare da su mafita din za su koya ma sababbin malaman da za a dauka sai saboda kwanan nan za a daukan masu aiki nan masu bukata din za a dauka musu malamai da masu koya musu karatu to za su zo su yi musu bita yanda zai kasance cewa ya zama daidai da yanda ake yi a ko ina a duniya saboda ka san anan rehabilitation din muna da guragu, muna da makafi, muna da duk dai gasu nan dai ƴan uwa masu bukata duk muna da su. So saboda haka duk yanda muka san zamu inganta rayuwar su, to insha Allah gwamnatin jihar Kaduna tana kokari kwarai da gaske. Kuma duk abin da muke ci a kake a mun ma'aikatan mata da walwalar jama'a ka tabbata cewa su ma suna ciki. Koran da muka yi ranar mata ta duniya, to a ran nan mun kawo wasu bankuna sun gwada musu yanda za su yi in Allah ya sa aka samu wannan tallafi, to za su inganta sana'o'in su. Yawanci kuma duk waɗannan masu nakasa masu sana'o'i su ne muka gayyato domin a kare musu bita.
To amma kuma su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman din wani kira zaki musu na ganin cewa idan hakan ta tabbata sun inganta, sun kare, sun kuma killace wannan abu domin mai amfanin su da na ƴaƴan su ma da jikoki masu zuwa.
To alhamdulillah ina so in yi kira da babban murya kuma in ja kunni cewa gwamnati ta kashe dimbin kuɗi har wajen biliyan 1 wanda ake wannan gini, kuma za a saka na'urori irin na zamani. Muna fata cewa waɗanda za su mori waɗannan kuma su ci gajiya wannan aiki da gwamnatin jihar Kaduna ta yi saboda su inganta rayuwar ƴan uwa masu bukata, to ya kasance cewa da Allah su ma kuma su kula. Domin wani lokaci akan ce kayan gwamnati kayan banza, to kayan gwamnati ko ba kayan banza bane, saboda haraji ne wanda jama'a suka biya ake tattarawa ana kokari a inganta rayuwar al'umma. To muna fata cewa kuma muna jan kunni cewa ba za mu yadda kuma ba za mu yi sakaci ba, kuma za mu sa ido. Gwamnati za ta saka ido kwarai da gaske ta tabbatar cewa ba a yi lalata duk abin da aka saka ba, domin idan aka lalata din gaskiya wannan zai sa mutane ba za su ji dadin ba da gudunmuwa ba. Domin kamar yadda nace, ai akwai kungiya ta kasar waje, kuma akwai kungiyoyi na cikin gida masu ma wanda suke son su ba da gudunmuwa. Idan aka ga cewa ana irin wannan tattali din, to yawancin mutane za su fi zuwa su ba da taimakon ko gyare-gyare ko kuma su kawo ɗan na'urori su ce ga suna a ƙara ingantawa. To abin da muke so kenan. Saboda haka muna fata cewa za a mori wannan babban aiki da jihar Kaduna ta yi domin inganta rayuwar su ƴan uwa masu bukata, kuma su tabbatar cewa wannan abun an yi shi ba na yau bane, a'a na shekara da shekaru masu zuwa, in Allah ya dada su da ƴaƴansu da jikokin su, su ma za su amfana. Ba mu san mu ga mutane ƴan uwa suna bara akan titi ko sun saki ƴaƴansu tunda an riga an bude wannan wuri. To wannan wuri na inganta rayuwa ne, muna fata za a yi amfani da shi, kuma muna son mu ga cewa su ma sun shiga duk kowane fage na ci gaba na rayuwa a jihar Kaduna.
To daga ƙarshe tambayar shine, yaya za ku yi ko kuma meye za ku yi wanda za ku tabbatar da cewa gwamnatin Malam Nasiru El-Rufa'i ta kiyaye tare da tabbatar da cewa bayan ta gama wa'adinta, in ma wa'adi ɗaya ne in ma biyu ne, ta gama ta wuce wata gwamnatin ta zo bata tarwatsa wannan abin da ta faru ba, saboda muna da matsalar continuity in ji Bature, wato abin da ake cewa ci gaba na wani ya fara wani aiki mai kyau wani ya karasa shi. Ya kuke don tabbatar da cewa wannan abin da ku bi kasa a guye ba, Hajiya Hafsat?
To alhamdulillah muna fata cewa wannan gwamnatin, Allah ya da shi mai girma gwamna ya ce duk project din da ya fara insha Allah zai yi kokari tabbatar cewa an gama shi zuwa shekara mai zuwa. Kuma ni abin da ma nake cewa shine duk abin da yake na ci gaba ne na al'umma, balanta kuma waɗannan suna da bukata ta musamman, to bai kamata a sa son zuciya a ciki ba. Duk abin da aka yi a wannan gwamnati ya kamata koda wata gwamnati ce ta zo ta dinga dorawa akai, domin haka ne ake samun ci gaba. Idan ba haka nan ba, za a kwaro waɗannan yara, kuma zai kasance cewa an shiga cikin hakkinsu. Saboda haka muna fata cewa duk abin da aka kafa inda na jama'a ne na kuma ci gaban al'umma, to ya kamata a ci gaba. Amma in Allah ya yarda duk abin da ake ciki an yi alƙawarin cewa wannan aiki za a yi kokari a gama shi, kuma su kansu waɗannan yara namu za su fara cin moriyar wannan aiki kafin ma a ce gwamnatin ta zo ƙarshe. Kabara, na gode.
Kwamishinar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba, wanda a yanzu haka take birnin New York wajen wani taro da ta zo. To duka nan shirin ya kammala a madadin wacce ta haɗa mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.